tun a watan Fabrairun bana ne mai riƙon mukamin babban jojin Najeriya ya rantsar da alƙalan da za su saurari shari'un zaben waɗanda aka zabo daga manyan kotunan tarayya da na jihohi. A ƙarƙashin tsarin akwai kotunan da aka keɓe da za su saurari shari'un da suka shafi ƙorafi akan zaben shugaban ƙasa, sai na zaben gwamnati kana da waɗanda aka ɗora alhakin lura da shari'un 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na jiha. Dr. Nasir Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano ya ce kuskurimar da aka yi wa wasu sassan kundin tsarin mulkin Najeriya masu nasaba da shari'un zaɓe da gyare-gyaren wasu ɓangarori na dokar zaben Najeriya wani cigaba ne a tsarin tafi kada shari'un zaɓe a ƙasar.
Wato akwai doka ta gyaran tsarin mulki ta 21 wacce ake ta 2017 ita ce ta ce to yanzu kowane wata shari'a da take da dangantaka da zaɓe ko ma ta kafin zaben wato pre election district da ake take nan cewa yanzu dole kotu ta yi ta gama cikin kwana 180 daga ranar da aka shigar da ƙara, daga ranar za a kirga kwana 180. To kuma dokar da sai ta ci gaba ta ce kuma yanzu dole in an yi appeal na dauka ƙara wato kamar a kotun dauka ƙara ta farko kenan ko wato 160 haka kuma an tafi wato kotun koli ita ma dole ta gama cikin kwana 60.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da galibin 'yan Najeriya ke fatan alƙalan da aka ɗora alhakin sauraron ƙorafin zaben za su wanzar da adalci.
Sunana Abubakar Sani Sadiq. Duk wanda suka ta yi kora ƙarariki na majalisar jiha da na tarayya da gwamna da aka yi da na shugaban ƙasa, kotun da aka kafa da su duba abin da aka musu su yi adalci wanda ya ce a bashi, jama'a kuma su karbi hukuncin da suka samu a addu'a Allah saka shifa alkhairi.
Sunana Bashir Muhammad ya kasai. To abinda muke sare daga jin wannan kotuna, muna sa ran cewa in Allah da wanda yake da gaskiya a bashi. Mu dai burin mu garin mai zama lafiya. Amma ba ma yi musu mummunan zaton za su yi zalunci insha Allah.
Sunana Hassan Abdullahi. To gaskiya abinda muke bukata mu ga kotun za mu ɗaya rage wa talaka adalci, kuma kotu ita ce za ta yi wa talaka adalci akan dukkanin abin da aka yi mar ba daidai ba.
Sunana Nasir. Gaskiya abin da nake tunani muna dai fatan adalci wanda ya ci zaɓe a maida mai da zaben sa. Shine adalcin da muke zato da kotu.
Tun bayan da Najeriya ta koma ta farkin demokradiyya a shekaru 20 da suka gabata ne zargin tefanar da hukuncin shari'un zaɓe ke yawo akan alƙalan ƙasar. To ko waɗancan gyare-gyaren shari'un dokokin zaɓe za su kawo ƙarshen wannan zargi? Dr. Nasir Adamu Aliyu ya ce.
Zaka ce eh, zaka ce a'a in akwai. Abin da zaka ce eh, na ɗaya yanzu su kansu alƙalan sun san cewa hukumar shari'a NGC kenan ko tana da ido akai, ta sa ido kaga akwai Chief Joji ina jin na Enugu ne ina zato aka kore shi daga aiki saboda kurin yayi hukunci ya saba kwana 90 da ya kamata ya wata uku da tsarin mulki ya bayar a wata shari'a ma da ba ta dokar zabe ba. Amma kuma ka sani matsala ta sayan hukunci da ake magana in ana yi din ai ka san mutum ne ko alkali idan yi ne rashin gaskiya sai haka nan siyasa ya yi rashin gaskiya zai yi lauya yi ne rashin gaskiya zai so wannan wani abu ne kuma daban.
Bayanai dai sun nuna cewa akwai ƙararraki fiye da 30 a gaban kotun shari'ar zaɓe ta jihar Kano wadda ake sa ran za ta fara aikin ta gadan-gadan a wannan mako da muke ciki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.